ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana daren litinin ne wanda ya daidai da 27 ko kuma 28 ga watan Jumadal Akhira hijira na da 1422 daidai da 15 ga watan September shekara ta 2016 ko 16 ga watan ainihin September ko shekara ta 2001 muna karatun littafin al-aqidatu at-tahawiyya sharhi da ta'liqin al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya gafarta mishi a inda muke karkashin faqara ta 10 da yace hayyul la yamutu qayyumun la yanamu mun karanta nan a yau zamu tashi faqara ta 11 inda yace khaliqun bila haja Allah shine mahalicci ba dan yana da bukata akan wannan halittar da yayi ba yanzu kai da ka gina gida ko kai gina makaranta ko kai rijiya ko kai wata masana'anta kai ne don kana da bukata a kanta in baka yi dan bukatar kanka ba kai dan bukatar ƴaƴanka ne in baka yi dan bukatar kanka ko dan bukatar ƴaƴanka ba kai ne dan bukatar wasu al'umma dan su amfana haka ne ko ba haka ba to Allah madaukakin sarki dukkan halittun da yayi ba yayi ne dan yana da bukatar za su tsina na mishi wani abu ba yayi ne saboda tabbatar da cikar kudura da kuma ainihin ikon shi amma ba dan yana da bukatar su ba sannan raziqun Allah shine mai azurta wanda yaso bila mu'una ba tare da ya azza maka wani nauyi game da wannan arziki da ya baka ba ma'ana banki kaza za ta baka bashi a bisa tana sare za ta ci wata riba tare da kai kowa ne zai ce maka maka a bisa yana sare za ka je kai jali ya samu alheri ko kuma ya samu lada ko wani abu to Allah da ya azurta ka bai azurta ka dan yana da wata bukata da ta sa ya azurta ka wanda zai same ta sakamakon ainihin wannan azurtawa ba ina fatan jama'a sun gane wannan gashi a ƙasa yace ai bila sakalin Allah madaukakin sarki shine ya ainihin wato ya halitta ya azurta halitta din ba tare da wani nauyi da ya dora musu ba wa kulfa bai kuma dora musu wani responsibility ba bai aza musu wata bukata ba kama fi sharhil aqidatu at-tahawiyya mala yace kamar yadda yazo a cikin sharhin aqidatu at-tahawiyya a cikin shafi na 125 at-tab'ati ar-rabi'a at-tab'ati ar-rabi'a a cikin ainihin wato bugu na hudu sai kuma yace as-safati ath-thaniya wal 20 ba'da al-mi'a at-tab'ati at-tasi'a idan kuma kana rike ne da ainihin sabon bugu na ita aqidatu sharhin aqidatu at-tahawiyya wato bugu wanda yake na tara to a shafi na 122 kenan sai mu koma sama jama'a wannan ya shiga cikin aqidar mu Allah madaukakin sarki bai halicce mu don yana da wata bukata ainihin a gurin mu ba Allah ya halicce mu ne kawai kamar yadda yake tabarakal ladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicce mu ne dan ya jarabce mu wane ne zai fi kyautata aikin da aka sa shi don haka cin moriyar halittar da abin da zai biyo bayan moriyar halittar duk yana karewa ne akan mu da faruwan mu da rashin faruwan mu bai kare Allah da komai ba da samuwar mu da rashin samuwar mu bai rage Allah da komai ba to in ka gane wannan sai ka gane ashe duk sanda ake yi maka wa'azi ka bauta ma Allah duk sanda ake cewa ka bi shari'ar Allah karka taba daukan cewa an ka bi shari'ar Allah nan fa zaka amfana wa wani karka taba daukan cewa zaka ainihin amfana wa Allah komai a'a duk amfanin zai ainihin koma gare ka ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam yace mumitun Allah shine ke kashe wanda yaso ya dauki ran wanda yaso bila makhafa ba tare da ainihin ya ji tsoron kowa ba Allah zai iya kashe kowa baya jin tsoron ainihin kowa ba'ithun Allah shine ke tayar da matattu bila mashaqqa ba tare da wahala ba tayar da matattu a wurin Allah abu ne mai sauki wani kafiri ya ruko wani farin kashi kashi fari sal yazo yayi izgilanci gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefar da kashin gaban annabi yace man yuhyil izama wa hiya ramim yanzu wannan farin kashi kwanka daggal wane ne zai iya raya shi bayan ya bushe haka nan da nan sai Allah ya bashi ansa, qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra, Allahn da ya kirkiri halitta wannan kashitin farko shine zai ainihin rayar da shi. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Sannan ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi, Allah madaukakin sarki bai gushe ba da siffofin shi tun dama can kafin ya halicce su. Tun kafin Allah ya halicci halittu dama duk wata siffa ta shi tana nan. Lam yazdab bi kaunihim shay'an, kasantuwar halittu bata kara Allah da komai ba. Lam yakun qablahum min sifatihi, wadda wannan siffar ba shi da ita kafin ya halicci halittu. Ma'ana samuwar da yayi mana, samar da mu da yayi, bai kara mai wata siffa ba wadda da ba shi da ita. Mun gane wannan da kyau? Me yiwa kai a da sanda kake ma'aikatar ku kana da diplomar ka, mukamin ka kaza ne, kana zuwa ka karo karatu ka kai degree sai a kara maka mukami. Kaga yanzu samuwar karin karatu ya kara maka mukami ko? To ga Allah ba haka bane. Tun kafin ya halicce mu, matsayin nan nashi da yake da shi, to samuwar mu bai kara mishi matsayi ba. Siffofin da yake da su kafin ya halicce mu basu kara mishi ainihin, basu karu gare shi ba dan ya halicce mu. Domin me? Shi dama kammalalle ne. Duk wanda kaji ana cewa ya samu karin mukami ko ya samu karin siffa ko ya kara kyautatuwa, to na kasashe ne, to Allah ba na kasashe bane. Don haka kasantuwar mu halittu bata kara mishi komai ba daga cikin siffofin shi wadda wannan siffar ba shi da ita da. Wa kama kana bi sifatihi azaliyan, kamar yadda Allah yake tun azal, tuntuni dama haka yake da siffofin shi, kazalika haka kuma la yazalu alaiha abadiyan, har abada Allah ba zai gushe ba, haka zai zauna da waɗannan siffofin. Yanzu misali, wannan muryar tawa da kake ji a da ba haka take ba, sannan nan gaba za ta koma ta canza, ba haka za ta kasance ba. Me yasa? Saboda ni halitta ne. Don haka an samu lokacin da muryata ba ta kai girman haka ba, yanzu ta zama haka, to nan gaba kuma muryar za ta koma, ko a neme ta a rasa gaba ɗaya, ko kuma muryar ta ainihin gaza haka ainihin ƙarfi. Me yasa? Saboda siffa ce ta halitta. To amma Allah madaukakin sarki duk wata siffa da ka san shi da ita, to yana nan da ita dama, yana da ita yanzu, kuma haka har abada zai zauna akan siffar shi. Jama'a mun gane wannan da kyau? A yau in aka daura wa budurwa aure, aka kai ta gidan miji, in ka bata shekaru 20 daga daurin auren da aka yi mata yau, in ka je ka same ta sai ka same ta komai da ke jikinta ya canza. Duk abin da zaka gani a jikinta ya dauki hankalinka sai ka ga yanzu wannan abun in ka kalle shi sai kuma ka tsidda yau. Haka ne ko ba haka ba? Wannan yake tabbatar da ashe akwai bambanci, bambancin da baya kamantuwa tsakanin mu halittu da shi Allah madaukakin sarki mahalicci. Sarki da daukaka sun tabbata gare shi. Laisa ba'da khalqil khalq istafada ismal khaliq, ba wai sai da Allah ya fara halittar halittu bane sannan ya samu sunan al khaliq. Wala bi ihdathil bariyyah istafada ismal bari, ba kuma sai da ya fara halitta daga ƙasa bane sannan ya samu sunan albari. Asalin sunan alkhaliqu mahalicci, amma albari shine allazi khalaqa min albara, ƙasa, wanda ya halitta ƙasa wannan. To ba sai sanda Allah ya fara halitta sannan ya zama khaliqu ba, sannan kuma ba sai sanda Allah ya fara ɗiban ƙasa yana halitta mutum sannan ya zama albari ba. Dama tun kan Allah ya fara halitta sunan shi khaliq, tun kafin Allah ya fara ɗiban ƙasa ya maida ita mutum sunan shi albari. Amma yanzu kai da kake dan secondary baka isa a kira ka injiniya ba, baka isa a kira ka lawyer ba, baka isa a kira ka doctor ba, sai da kaje jami'a, kaje kai engineering, kaje kai law, sai da kaje kai ainihin pharmacy, kai medicine, kai kaza, sannan ka samu wannan sunan ko? To Allah madaukakin sarki ba haka bane. Duk wani suna nashi da kaji, dama can yana nan da wannan sunan tun kafin aikin irin wannan sunan ya faru gare shi. Jama'a mun gane? Lahu ma'anar rububiyya, cikakkiyar ma'ana ta rabbu, ubangiji mahalicci, mai kula da halittu, mai renon halittu, Allah yake da wannan cikakkiyar ma'ana. la marbuba, Allah ba shi da ma'anar marbub wanda aka rena. Wannan kalmar rabbu ita ce ta tabbata gare shi, kalmar marbub bata tabbata gare shi ba. Ma'ana Allah ya cancanci siffar mai reno, mai halitta, amma bai cancanci siffar abin reno ba, bai kuma cancanci a siffanta shi da halitta ba, sai dai mahalicci. Na? Ai, na karanta wala marbuba. Wala marbuba. Wa ma'anal khaliqi, kuma Allah madaukakin sarki shine yake da ma'ana ta ainihin al-khaliq, mahalicci. La wala khaliqa, ba shi da ainihin ko wala makhluqa, Allah ba shi da ainihin wato siffa daga cikin siffofi na ainihin wato mahaluki wanda yake abokin halitta. Wa kama annahu muhyil mauta, kamar yadda Allah madaukakin sarki shi ne mai rayar da matattu, ba'da ma ahya, bayan ainihin wato dama can ya rayar da su, ma'ana da can ya rayar da su ya zo ya ɗauki ransu, to kuma shi ne zai sake ainihin rayar da su. To istahaqqa hadhal isma, Allah ya cancanci wannan suna, qabla ihya'ihim, tun kafin fara rayar da matattu din. Ma'ana yanzu an yi tashin kiyama ba yi ba. To kaga a yanzu kai a iya saninka Allah bai fara tayar da matattu ba, a iya saninka. To tun kafin ya fara din nan ya cancanci a ce shi muhyil mauta ne, wannan siffar tashi ba sai ya fara aikin ba, siffar tashi tintini haka take. Sai ya ce kazalika sahaqqa ismal khaliqi, haka nan Allah ya cancanta a kira shi da sunan al-khaliq, mahalicci, qabla insha'ihim, tun kafin ya fara halitta din. Zalika, duk abin da yasa aka siffanta Allah da waɗannan siffofin da ba wanda yake da irin su, bi annahu ala kulli shay'in qadir, saboda Allah shike da iko akan komai. Jama'a ku rike wannan, ita ce aqidar musulmi, annallaha ala kulli shay'in qadir, Allah yana da iko akan komai. Akwai aqidar mu'tazila, su ba haka bane, ita ce annallaha qadirun ala ma yasha'u. To wannan aqida batattu ne da ita, duk wanda ya ce wa Allah qadirun ala ma yasha'u, to ya marmazai tuba, wato Allah yana da iko ne kadai akan abin da yake so, abin da baya so fa bai da iko akai. To wannan kuskure ne. Allah ala kulli shay'in qadir, yana da iko akan komai. Allah yana da ikon ya bar duniyan nan ya zama dukkan su bin shi zasu, yana da ikon ya juyar da duniyan nan duk su zama saban shi ne, yana da ikon ya bar wasu na bin shi wasu na saba mishi, kamar yadda duniya take a yanzu. To karka taba daukan cewa masu sabon Allah sun fi karfin Allah ne, shi yasa suke sabon Allah, a'a. Amma haka Allah ya nufa, amma kuma ba haka Allah ya so ba. To kaji tauhidi, yanzu an fara shiga tauhidi. Akwai bambanci tsakanin irada da mahabba. Allah madaukakin sarki ya nufi duniyan nan a samu kafirai, a samu musulmi, amma Allah yana son musulmi amma baya son kafirai. Allah yana son musulunci amma baya son kafirci. Kamar mutumin da ya gina makaranta ce ta boko ko ta islamiyya, ya gina makaranta ne don a karantar da ɗalibai, sai aka karantar da ɗalibai, shi da ya gina makarantar nan yana da yaƙinin ba yadda za a ce dukkan ɗaliban makarantar nan za su zo na ɗaya, haka ne ko ba haka ba? Duk wanda ya gina makaranta, kai ko malamin da ke karantarwa, ya san ba yadda za a yi ɗaliban shi guda 30 dukkan su zo na ɗaya, sai dai wasu su zo na ɗaya, wasu kuma su zo ƙasa da na ɗaya. To amma yana nufin, a cikin nufin shi ɗalibai su samu karatu, amma in son samun shi ne a yadda yake so, to ɗaliban nan su rinka cin jarabawa. To wannan na yi maka kwatance ne ta yadda ƙwaƙwalwarka za ta fara kamawa, amma kwatance game da haƙƙin Allah abu ne ma wanda baya taɓa yiwuwa, domin Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal, kar ku taɓa buga misalin Allah. Don haka Allah da ya halicci duniyan nan ya nufi a samu kafirci a samu musulunci, amma sai ya zan baya son kafircin amma musuluncin yake so. To amma kafircin zai faru ne don jarabawar Allah madaukakin sarki da yake wa halittun shi ta tabbata akan suwane ne za su bi shi, suwane ne za su ibin shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To gashi a ƙasa malam yin sharhin wannan kalma saboda tana da matuƙar muhimmanci. Yace qala ash-shaykh ibn mani'in rahimahullahu, ash-shaykh ibn mani'in wanda shi ma yayi sharhin al-aqidatu fahawiyya, Allah ya ji kan shiga abin da yace a cikin shafi na bakwai, yace yaji'u fi kalami ba'dhin nas, akan samu a cikin maganar wasu mutane yakan zo cewa huwa alama ya sha'u qadir. Zaka ji ko munan sai ka ji mutun yace inna Allaha qadirun alama ya sha'u, yace to akan samu haka a cikin maganar mutane. Walaysa zalika bi sawabin, amma wannan ba daidai bane. Balis sawabu, abin da yake daidai, ma jaa bil kitabi was sunna, shine abin da yazo a Qur'ani da sunna. Wa huwa, shine kace ala kulli shay'in qadir, Allah yana da iko akan komai. To wannan magana ita ce daidai, don haka jama'a sai mu kokari mu gyara, domin waccan kalma an tashi an gaje ta galibi, sai ka ji mutum ko a magana ne ake ko abin mamaki ya gani, sai ka ji mutum ya ce inna Allaha qadirun ala ma yasha'u, to kuskure ne. Abin da yake daidai shine wanda yazo a Qur'ani da hadisi, qadirun ala kulli shay'in, Allah yana da iko akan komai. Me yasa sai malam yace li umumi mashi'atihi, saboda mashi'ar Allah ta game komai, abinda Allah yake so ya game komai. Sannan wa qudratihi ta'ala, kuma Allah yana da iko akan komai. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna khilafan li ahli al-i'tizal, sabanin masu aqidar mu'tazila. Masu aqidar mu'tazila za ku ga ana ta yi musu raddi a wannan littafin, saboda a san da malamin ya rubuta wannan littafin sun yi ƙarfi a duniya, suna da gwamnatoci kuma suna wulakanta malaman sunna. Shi yasa a daidai wannan lokacin mai risala ya rubuta risala, don haka da yanzu ne sai an baiwa mai risala digirin girmamawa, saboda a wannan lokacin mutumin da zai iya faɗin irin maganganun da mai risala ya faɗa game da tauhidi, wallahi sai muminin da imani ya cika shi tab. Saboda maganganu ne waɗanda da dama daga cikin maganganun a lokacin in ka faɗi hukuncin ridda ake maka. Sai ya zan shi diya tattaro su ya faɗa, kuma ya kwana lafiya, domin inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu, Allah shike kiyaye muminai. To wannan a lokacin da suke rubuce-rubucen nan mu'tazila sun yi ƙarfi a duniya. Mu'tazila za ka fi gane su a yanzu in muka kwatanta maka su da yadda kai ka fi sanin su da 'yan tatsi ne, ko waɗanda da kuskure kuke ce musu 'yan Qur'aniyuna, wal Qur'anu minhum bari, su ne mutanen da ke cewa hankali ya wuce gaba, nassi ya bi baya, abin duk da hankali ya auna ya karɓa, to nassi in ya zo da shi gaskiya ne, abin duk da nassi ya rejectin ɗin shi ya ƙi karɓan shi, to a hankali ya ƙi karɓe, to nassin nan to a ce nassin kuskure ne. Suka ce domin hankalinka lafiyayye ne, amma nassi kuskure na iya shiga shi. To da wannan ne duk abin da suka auna, sun manta da cewa hankali na daban da naka. Abin da hankali na yadda, naka hankalin zai ƙaryata. To kaga rikici bai ƙare ba. To daga wannan sai rikici sai ya afko. Duk abin da wani shehinsu ya tashi ya duba, in hankalin shi ya kasa ɗauka, in ya ƙaryata, sai su rubuta ya shiga cikin aƙidarsu. Shi yasa aƙidar mu'tazila ba ta ƙarewa a duniya. Kullun sababbin aqaid ne ke fitowa. Na daga cikin aƙidarsu, idan yana daga cikin fiqhunsu, suka ce ta yaya za a yi a ce kadai dan mace tana haila ba za ta yi azumi ba, ba za ta yi sallah ba, yaya za a raba baiwar Allah da bautar Allah saboda wai tana fitar da jini? Ina yake a Qur'ani? Babu. To tunda babu a Qur'ani, suka ce ba su yadda ba. To ai gashi a hadisai, suka ce a waɗannan hadisai tunda hankali bai ɗauka ba, to a jefar da su. To sai suka koma sai suka kaga wa annabi ƙarya, cewa wai duk hadisin da aka zo muku da shi, wai annabi ya ce wai ku gwada shi da Qur'ani, in ya dace da Qur'ani ku karba, in bai dace da Qur'ani ba ku yurge da shi. Babban malami Abdulrahman Suyuti sai ya rubuta littafi, ya musu raddi ɗaya bayan ɗaya, ya sa mishi miftahul janna fil ihtijaj bis sunna, mabudin aljanna, duk wanda yake son ya samu mabudin aljanna to ya rinka kafa hujja da sunna. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Kaje ka nemi wannan littafi, karami ne insha Allahu ta'ala. Saboda haka sai malam yake cewa abin da yake daidai shine wanda yazo a Qur'ani da sunna, kuma wannan ya saba ma aqidan mu'tazila allazina yaquluna tu mu'tazila, kamar yadda nace aqidojin su zamu ta muku bayani yadda har za ku fahimta. Kuma ana sauke littafin nan, ina fatar zaka gamsu da cikakkiyar aqidar su. sune masu cewa annabi Isa ba zai zo a ƙarshen duniya ba, sune ke ƙaryata zuwan mahadi a ƙarshen duniya, sune ke cewa ya juju ma juju ba za su zo a ƙarshen duniya ba, dajjal su ce ba zai zo a ƙarshen duniya ba, da duk irin waɗannan aqaid, waɗannan aqidoji ne na mu'tazila. Su kuma fushi suka yi wai da suka ga rigingimu sun yawa a musulunci, sai suka ware jikinsu sai suka koma gefe guda. In mun zo babi a kansu, za mu zo da tarihin asalin wanda ya fara irin wannan tawaye, daga haka aka zo aka samu aqidojinsu sai suka yi ƙarfi. To kowane zamani in suka kwanta, sai in aka samu wani shi ma aka ɓata mai rai, shi ma sai je ɗauko aqidarsu don ya huce. A nan ƙasan ma wani ne aka ɓata wa rai, suka yi faɗa da wata ƙungiya a 1983 zuwa 84, aka ce an dakatar da shi, ya cika zafin wa'azi, ko ya saurara ko kuma kaza kaza, ya ce shi ba zai saurara ba, aka ce an kore shi, madadin ya je ya ci gaba da zafin shi a Qur'ani da Sunna zai samu mabiya. To shikenan sai dawo ya dubi, to tunda wannan ƙungiyar Sunna take kafa hujja da ita, sai ya ce to Sunnan ma ƙarya ce, Qur'ani ne gaskiya. To shikenan asalin tasowarsu kenan anan, bangare na ɗaya kenan. Bangare na biyu, sun taso a ƙasar nan a waɗannan lokacin 1980s ɗin nan zuwa 83, kuma suka yi ƙarfi a Maiduguri, suka yi ƙarfi a Kano, suka yi ƙarfi a Jimeta ta Eula da makamantan gurare irin wannan, su ne 'yan tatsini. Ganin wahalar da suka je suka sha, suka bautu, suka iya karatun Ƙur'ani, to sai ta haifan musu da duk abin da ba Ƙur'ani ba sai su ce shirme ne. Duk abin da ba Ƙur'ani ba sai su ce shirme ne. Sakamakon haka shikenan sai aqidojin gasu nan sai suke yaduwa. To abin da kai ci shi ne, dan menene saboda wani ya bata maka rai za ka yi ƙarya a addini? Dan menene saboda wani ya fusatar da kai abin da ka san kai da ni da wani kowa ya san ba daidai ba ne, sai ka ɗauko abin sai ka ce daidai ne? Kaga wannan ba addini ba ne, wannan shi ake kira demokuraɗiyya. Domin demokuraɗiyya ce kai ka san ɗan takarar jam'iyya kaza ya fi ka cancanta, amma sai kai ta ƙoƙarin ka ɓata shi don kai ka gyaru a zaɓe ka, to wannan demokuraɗiyya kenan. Amma a cikin addinin musulunci, duk yadda wani ya ɓata maka rai ba yadda za ka danna gaskiya, don Allah yana cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Kiyayyar da kuke wa wasu mutane, kar ta sa ku yi musu adalci. Duk wanda ya karanta tarihin musulunci ya san tsakanin Muawiya da Ibnu Abbas babu gamuciji, babu shiri. Domin Muawiya kungiyar shi daban, Sayyidina Ali kungiyar shi daban, Ibnu Abbas yana cikin kungiyar Aliyu ne, dan haka ba shiri tsakaninsu. Amma da aka zo aka ce wa Ibnu Abbas, kaga Muawiya sallar witri raka'a ɗaya yake yi, sai Ibnu Abbas ya ce daidai ne, sunna ce, ta tabbata daga annabi, kuma kai baka san Muawiya malamin fiqhu bane, duk da fa ba sa shiri. Sannan Muawiyan aka zo ana tambayar shi game da su Aliyu, me zaka ce game da su? Madadin in kai ne yanzu tunda kuna faɗa ka ce waɗannan kafirai ne, ƴan wuta ne, khalidan fiha, sai ce a ai waɗannan ƴan uwanmu ne. Sai ce bari ma ka ji ayar da za ta yi aiki a tsakaninmu ranar alkiyama, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan. Yace ranar kiyama in muka zo shiga aljanna gaba ɗaya, sai Allah ya cire kiyayyanmu mu da su Aliyu, duk aljanna za mu shiga. Kaga ba sa shiri, amma sun san cewa wannan faɗa da suke jaraba ce Allah ya ɗora musu, don haka sai suka haƙura suka ci wannan jarabawar. Kamar yadda Malam Muhammad Nasiruddin yake faɗi a muqaddima sifatu salah, wadda za mu zo kanta ba da daɗewa ba, za ku ji inda yake cewa rigingimin duk da waɗancan sahabbai suka yi sai zambe da wani tasiri a kansu. Amma mu kuma yanzu duk rikici in ya faru, sai kaga ya haifar da mugun tasiri. Da an yi rikici yanzu sai a raba masallaci, sai a daina magana da juna. Amma su suna rikicin a lokacin, ana cikin faɗa, in aka kashe guda ɗaya sai a ɗaɗɗaga takobi sai a tsaya, sai a je a ɗauki wannan a je a yi mishi wanka, a yi mai likkafani, a je makabarta ɗaya a rufe shi, daga nan kuma a da a ci gaba da faɗa. Suna kuka, faɗan ya zama musu jaraba ne, sun rasa yadda za su yi. Domin faɗa ne na kaddara, tun annabi na da rai Allah ya nuna mishi. Wata ran mala'ika Jibril ya zo da ƙasa haka a hannun shi, ya ce kaga wannan ƙasa? Annabi ya ce to na ɗibo ta ne a inda za a kwantar da jikanka Husaini a yanka shi. Annabi ya fashe da kuka, kaddara ce, ba ta da jin magani. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ina ganin fitintunu, Allah yana nuna min fitintunun da za ku yi bayan raina, ba gidan da fitinar ba za ta shiga ba, kamar yadda ruwan sama, in aka yi ruwan sama za ka ce dan kai ne ranka ya daɗewa ruwa bai shiga gidanka ba? Aha, annabi ya ce sai an yi wannan fitina, ma'ana in kai baka shiga ba ɗanka zai shiga, in ɗanka bai shiga ba jikanka ko matarka. Haka faɗan nan ya zo ya kace, sai ga rindina Aliyu, ga rindina Aisha za a buga. wannan sirikin annabi, kanin annabi, wannan matar annabi sallallahu alaihi wasallam, kowa ya ja batta za a buga.
Haka aka zo aka fara bugawa, nan da nan ina mace za ta iya fada Aisha ta haura kuma shi yasa aka sa wayakin waqi'atul jamal ko waqi'atul jamal. Nan da nan aka fara fada, aka wance kalota, aka bugo ta kasa. Sayyidina Ali ya taho da gudu ya rungume ta, ya daga ta, yana subhanallahi zawjatu rasulillah, ce matar manzon Allah, kuma su suka fito za su yi fada da junansu. To duk wannan fadan da suka yi, ba wanda ya taba kafirta wani cikin su, ba wanda ya taba ce kada a bi wani sallah cikin su, saboda sun fahimci ba fada bane wanda wani ya ƙaryata wani abu na addini, fada ne na siyasa. Ni ina ganin wane ya dace zama shugaba, kai kuma ka ce bai dace ba, to wannan ya kai ka ce na zama kafiri, ko in ce ka zama kafiri bai kai ba. To haka a yanzu kanmu zai iya haduwa, da za mu baiwa junanmu haƙuri. Duk sanda fada ya faru, kasancewa fada na daga cikin kaddarar ɗabi'ar rayuwa. Misali, ba wanda zai mallaki na'urar bature ya ce shi fa baya sa ran za ta lalace, don haka ran da ta lalace ka siyo rediyo bayan shekara 30 ka koma da shi, ka ce to ya aka yi lalace, kai baka yadda ba, a baka kudinka. Hadha ghairu ma'qul, ba hankali a cikin wannan. Duk sanda muke rayuwa nan da kuka gani, haka wani mawaki yace duk al'ummar da ka gansu wata ran sai kaga sun wargaje saboda fada. Don shedan ne, in ya zan shedan yana shigo sahun sallah, annabi yace ku rinka hada sahun ku kuna mannewa, saboda shedan yana turo ainihin mutanen shi, kamar yadda ƴaƴan tumaki suke su rinka shiga tsakanin sahu dan su haddasa da gaba da kiyayya. Sahun ku ɗaya da musulmi, amma in kawai ga sai gaba ka kauna shi, aikin shedan ne. To da za mu dauki tsari irin na sahabbai, shine mu hakurtar da zuciyarmu, ran da duk masifa ta zo tsakanin mu sai mu daure mu shanye ta, sai ku ga mun wuce lafiya. To amma sai muka kasa wannan dan abu kadan, in yazo yanzu nan sai ka ji mun fara fada, sai ka ji wani ya yanki ya kafa masallaci, sai ka ji wani ya kafa tashi kungiyar, bayan kwana biyu shi ma can sai ta bindiga ta fashe, haka za a yi tare shi, saboda rashin hakuri, rashin dangana. Amma sahabbai sai suka yi hakuri da junansu, don haka ana fadan ba a shiri, ni da kai ba mu shiri, amma sai in dau yata, sai in kira danka, sai in hada su aure, amma kuma mu ba ma shiri. Ba a shiri kuma, amma sai hada ƴaƴan aure, saboda an san shi fadan ya zama bakar kaddara ce. Mun fahimci wannan da kyau? Allah ya shirye da mu. To shine gashi dai sai malam yake cewa khilafan li ahli al-i'tizal alladhina yaquluna, sabanin mu'tazila, waɗanda su mu'tazilawa cewa suke, inna Allah subhanahu lam yurid min al-'abdi wuqu' al-ma'asi. Mu'tazilawa suka ce Allah bai nufi bawa ya aikata laifuffuka ba, bal waqa'at min al-'abdi bi iradatihi, duk wani sabo da bawa yake yi shi bawan ne ya nufi haka, la bi iradatillahi, ba Allah ne ya nufi haka ba. Walihaza ya kulu ahadu dhillalihim, saboda haka aka samu ɗaya daga cikin batattunsu yake rera waka, yake cewa wai wani batattunsu ne yake waka ne wa wani malamin ahli sunna raddi, da wani malamin ahli sunna ya zo shi kuma sai ya wa wancan dan bid'ar raddi. Shi wannan bataccen mu'tazili ga abin da yake cewa, za'amal jahulu wa man yaqulu bi qawlihi anna al-ma'asi min qaba'il khaliq, in kana haqqan ma yaqulu falima qada hadda zina wa qata'a kaffis sariq. Yace za'amal jahulu, shi wannan jahili yariya, wa man yaqulu, wai malamin ahli sunna ne ake wa raddi ake cewa jahili, shi wannan jahili da shi da wanda yake magana irin tashi yariya cewa annal ma'asi, saban Allah min qaba'il khaliq, yana daga cikin hukuncin Allah. Don aqidar mu kenan ta ahli sunna cewa in kaga wani na saban Allah, Allah ne ya kaddari ya tsara a cikin tsarin shi haka, amma a so baya son wannan abu. Yanzu kai da ka haifi da kana alfaharin ka haife shi, ran da ya shawo giya kana farin ciki, ran da yazo ya haddace Qur'ani kana farin ciki, kana yi. To ashe kaga yanzu haihuwa ka haife shi, amma ka so ya mugun abu, baka so ya mugun abu ba. To in ya mugun abu baka so, in ya kyakkyawan abu kana so. To Allah a cikin tsarin shi ya tsara zai yi halittu iri-iri, amma kuma bai san mugun aiki ya fito daga halittun nan. To in har mugun aiki ya fito daga halittun, to sai ya zama yadda Allah shi ya halicci su halittun, haka kuma shi Allah shi ya halicci aikin nasu, kyakkyawa da mummuna. Saboda Allah ya ce wallahu khalaqakum وَمَا تَعْمَلُونَ Allah shi ya halice ku da ku da aikin da kuke yi to amma kuma in ka aikata mummuna to baya farin ciki amma in ka aikata kyakkyawa yana farin ciki me yasa saboda da ya halice ku sai ku ya halici munanan ayyuka sai ya halici kyawawa to kuma sai ya bayyana sai ya ce waɗannan munana ne kar ku bi waɗannan kyawawa ne ku bi to kaga yanzu in ka bi kyakkyawa zai farin ciki da kai dan ka bi umarnin shi in ka bi mummuna zai bakin ciki da kai dan ka saba umarnin shi to wannan shine mu'tazila sai suka ga hankalin su ya kasa dauka sai suka ce to wai dan me za a ce Allah shine ya halicci duk ayyukan da bayi ke aikatawa to in kana haqqan ma yaqulu idan gaskiya ne abin da shi wannan malamin sunna yake fadi falima qaba hadd az-zina inda a ce Allah madaukakin sarki ba ainihin wato shine ya kaddara mugayen ayyuka su faru to me yasa kuma ya ainihin hukuntar da haddin zina wa qata'a kaffis sariki da kuma yanki hannun barawo ma'ana inda Allah ya nufi haka ta faru kuma dan me zai bada hukunci to mun bada amsa ita ce Allah ya halici kyakkyawa ya halici mummuna kuma ya umarni da kyakkyawa ya hana mummuna to ashe tunda ya hana mummuna in kai to yana da yancin ya azabtar da kai ko to kaga ashe mas'alar tana da saukin a fahimta amma sai suka kasa fahimta malam yace wa qala abul khattabi sai aka samu wani malami mai suna abul khattabi rahimahullahu Allah ya ji kanshi sai ya fadi fi bayanil haqqi was sawab a cikin littafin shi sai kuma mai suna bayanul haqqi was sawab shi ma da waka ya ba da ansa shi yasa samari wallahi aje a koyi larabci a iya a koyi turanci a iya in ka fadi wa musulunci daya mu fadi goma akan ka amma in ba harshe in ba ku iya larabci ba ba ku iya turanci ba kuna ji kuna gani a radio da jaridu za a yi ta cin mutuncin musulunci ba ku da bakin magana ka je ka iya turanci mai tsada in aka je aka yi wani jagob-jagob aka zagi musulunci ka zo tukuna ma ka fara kani kancin turancin nasu ma tukuna sannan ka zo ka yi raddi annabi yana da sahabbai waɗanda su aikin su kawai shine suna zaune ne su ne wa annabi waka ba wai waka da kiɗa ba an haramta kiɗa a musulunci amma waka ta halatta Hassan ibn Thabit sai da ya shekara 60 ba ma guje ne shi ya musulunta mawaki ne a jahiliya sai annabi ya ce to ka zo mutanen Makka da waka suke alfahari duk wanda ya iya waka sai je ya ci mutuncin wanda bai iya ba yace to mutanen Makka suna waka suna cin zarafi yace ka zo ka zauna ka rinka min waka na san tarihin uban kowa a Makka duk wanda ya tabo ni zan baka tarihin uban shi da uwar shi ka zo ka saka a waka jama'a mun gane to aikin da Hassan ibn Thabit ya zauna kenan ran nan sai aka taho ghazwatul ahzab yakin ahzab yaki ne wanda dukkan nau'in kafiran duniya sai da suka kawo gudunmawa maguzawa kristoci yahudawa har yahudawan da ke zaune cikin madina da annabi ya alƙawarin zaman lafiya da su sai da suka ci amana suka fita suka hada kai da kafiran duniya musulmi hankalin su ya tashi an ritsa su gida da waje kenan ba su da wanda yake da kare su sai Allah madaukakin sarki munafikai suka samu yadda za su ƙara hura wuta sai su je su kallo sojojin kafirai sai su zo su tayawa da musulmi hankali su ce ta mu fa yau kan mun shiga uku ai ku ba ku ga wata igwa da aka zo da ita ba ai ba ku ga kaza ba ai to shikenan Allah madaukakin sarki cikin ikon shi sai ya turo iska sai ta kori mutanen nan to Abu Sufyan a lokacin bai musulunta ba shine shugaban kafiran Makka da farawanin shi da gudu ya share da gudu da yaje ya gudu yayi nisa ya samu mafaka ya tsaya yana hutawa sai hangi tutar su an tashe ta ma'ana har yanzu ba a ci mu da yaki ba kenan da sauran mutun da tutar mu na tsaye sai dan rarrafo ya rarrafo ashe wata mace ce ta karfin hali da ta ga mutanen Makka duk sun gudu tutar su ta fadi sai ta rarrafa sai ta daga tutar dan dai a ce har yanzu suna nan Abu Sufyan da ya lallabo sai ya zo sai ya zauna yana haki a gindin tuta to ashe sahabbai sun ga wannan abu sai aka je aka ba annabi labari ai Abu Sufyan da ya gudu din nan ai zuwa ya gudu kaji mace ce ma ta rike musu tuta to sai aka gaya wa Hassan sai annabi ya ce to ai musu waka sai da ya musu wajen baiti 48 baiti 48 yace ala ablig Abu Sufyan anni mughalghalatan faqad barihal khifa'u fa inna suyufana tarakatka abdan wa abdud dari sadatuha al-ima'u hajauta muhammadan fa ajabtu anhu wa indallahi fi dhakal jaza'u.
Yace jama'a ga sako, wasika ce, message, mughalghala larabci ne yake mai tsada.
Mughal baka taba jin sunan leta risala ka ji mughalghala sai da aka tashi rabbi. Yace mughalghala, yace sako ne gashi zuwa ga Abu Sufyan. Yace fa inna suyufana tarakatka abdan, kaji kunya ta kubban mu sun maida kai bawa. Wa abdud dari, bawan wata kasa. Sadatu hal ima'u, mace ce shugabanku, kaji an tona wancan azirin, mace ce ta daga tutanku. To ye fata-fata da shi daga ran nan Abu Sufyan bai sake sukuni ba sai ran da ya musulunta. To jama'a, wallahi mutane ku je ku iya larabci, ku je ku iya turanci, duk wani yare da ake alfahari da shi a duniya ku je ku iya. Musulunci bai hana ba, ka je ka karanta sunan Tirmidhi. Annabi ya tura sahabin shi Zaid ibn Thabit ya je ya koyo harshen Aramaic da turanci, aka ce a cikin lokacin da bai kai mako biyu ba ya je ya iya shi. Shi yake rubuta musu wasiƙa, an annabi na bukata in suka yi wasiƙa shi yake ba da reply. Amma abin takeici sai kaga a yau an bar mu a baya a turanci, ba mu da lexis instructor, ba mu da pronunciation, ba mu iya kaza, ba mu iya kaza, ba mu yin literature, ba mu yin komai, ba mu iya komai ba, sai a je ana ta ciwa musulunci tuwa kwarya a jaridun kudu, ba mu da abin da za mu ci. Wallahi dole ne sai mun iya, mu san wannan malaman musulunci sun iya waka, suna waka duk wanda ya taba, saboda larabawa suna cewa al-mautu lal-ar, balarabi haka yake cewa da mutu gwamma da in yi abin kunya gwamma in mutu. To idan balarabi yayi wani abin kunya sai asirin shi ya rubu. Idan wani ya gane abin kunya in ya zo ya saka a waka, to sai nadama ina ma da ya mutu. Saboda haka sai ya zan da waka, sai aka yi maganin da dama daga cikin waɗannan fitsararrun Makka. Duk wanda ya tashi zai ɗaga wa annabi kai, sai annabi ya kira Hassan, zo nan kaga wani da ka gani uban shi ya taɓa satar bunsuru, don haka ka saka a waka, da an yi shi kenan an gama da shi. Misali, to haka duk aka bi ɗaya bayan ɗaya aka yi maganinsu. In ka je ka samu diwanin Hassan ibn Thabit, kai Hassan ibn Thabit ya taɓa yin wani kuskure wanda har annabi ya ji haushin shi, amma wata ran da yawa annabi waka sai da annabi ya yafe. Sanda aka yi wa Aisha kazashi, sai Hassan ya je zauna a wani wurin hira, ana hira bai ƙaryata ba, laifin da yake nan bai ƙaryata ba, don Allah ya ce waye laula idh sami'tumuhu ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. A lokacin da aka yi wa Aisha kazafin nan, abin da ya kamata da kaji an ce Aisha ta yi kaza, kai sauri ka gwada abin da kanka. Abu Ayyub al-Ansari ya shiga gidan shi, sai matar shi tace oh kaji abin da Aisha ta yi, yace kina da hankali kuwa, ke zaki iya yin zina? Tace ina. Yace Aisha ba ta fiki daraja ba? Yace in na sake jin maganar nan sai na ci mutuncin ki. Jama'a mun gane ko? To Hassan kuskuren da ya ana tsegumin sai ya zauna bai ƙaryata ba. To ran da asiri ya tuni sai aka rinka bi ana kamo waɗanda suka saka kansu a ciki, sai aka ce to hadda shi. Aka kamo shi aka kwantar da shi aka mai bulala 80. Sai Aisha ta fushi sai ta daina magana da shi. Ana nan bayan kwana biyu sai wannan matsala sai ta zo ta faru, sai Hassan ya zo yi wa annabi waka. Aisha ta zo ta same shi ta ce tunda ka yi wa mai gidana waka na yafe maka har abada, ba sauran matsala ni da kai. Annabi ya ji daɗi ya ɗauko baiwa ƙanwar Mariya. Ƙanwar Mariya, wannan baiwa da aka aiko mishi daga ƙasar Masar, bayi biyu ne da ya da ƙanwa. Ƙanwar Mariya ya ɗauka ya baiwa Hassan. Ita ce ta haifar wa Hassan ɗan shi mai suna Abdulrahman. Dan haka in aka je ana alfahari, aini uwata wance ce tana da mukami kaza, sai Abdulrahman ya ce ni ko uwata mukaminta ya kai mukami annabi ne ya bada ita ga ubana. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To haka malaman musulunci gashi ka je zaka ga wani littafi da ba da dadewa ba malam zai zo ya mana hujja da shi, sunan shi Badu'ul Amali. Badu'ul Amali littafi ne na tauhidi wanda yake raddi game da ainihin yan bid'a mu'tazila, waɗanda ke cewa kada a ce Allah a sama yake, kar a ce za a ga Allah ranar alkiyama, kar a ce kaza, a yi raddi a kansu. Ibn al-Qayyim da shi ma malamin bid'a ne yazo ya tuba a hannun Ibn Taymiya sai ya littafai guda biyu littafi na farko sai ya sa mishi annuniya yana karewa da nunun wannan raddi ne yake wa yan bid'a wajen baiti 300 da wani abu ne sannan Ibn al-Qayyim yazo kuma yayi al-mimiya ita kuma mimiya sunna yake yabo idza tala'at shamsun nahari fa innaha amaratu taslimi alaykum fasallimu سلام من الرحمن في كل ساعة وروح وريحان وفضل وأنعم على الصحب والإخوان والولد والأولى دعاهم بإحسان فجاءوا وأنعموا وسائر من للسنة المحضة اقتفى فما زاغ عنها فهو حق مقدر أولئك أصحاب النبي وحزبه فلولاهم ما كان في الأرض مسلم يلنك يبو تندق كان النبي صلى الله عليه وسلم to haka wallahi mu je mu koyi larabci wanda kaga ya iya kai ladabi ya koya maka ana nan kwana biyu sai ka ji ka iya jama'a mun fahimci wannan da kyau to ga dai kun ji gashi abin da yace da yaji wancan malami shi kuma sai ya raddi sai yace qalu mu'tazilawa suka ce fa af'alul ibadi mu'tazilawa suka ce to ayyukan bayi wane ne yayi su fa qultu ma min khaliqin ghairil ilahil amjadi قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد لو لم يرده وكان كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي يتي قالوا مؤتزلا سكتي فأفعال العباد أيكم باي وانين يحلت أيكم باي ناسان قصان وانا مطلعة أتوهيدي كوا إيدا أيكم دمكي أيك تاوى wasu na aikata alheri wasu na aikata sharri aqida ahli sunna ita ce Allah ne duk ya halicce mu da ayyukan mu saboda ayar dazu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun imam al-bukhari yayi littafi karami ya sa mishi suna khalqu af'alil ibad Allah shi ya halicci ayyukan bayi to sai wadannan mu'tazilawa suka ce to ayyukan bayi waye su fa qultu sai abul khattab yace sai nace da su ma min khaliqin babu wani mahalici ghairil ilahi al-amjad in ba Allah ba abin girmamawa Allah kadai ne mahalici don haka duk inda kaga abu Allah ne ya halice da alheri da sharri da dan banza da nagari duk Allah ne ya halice bali sai suka ce fa hal fi'lul qabih muraduhu yanzu nan kuna nufin ku ce aikata mummunan abu yana daga cikin nufin Allah qultul iradatu kulluha lis-sayyid yana ce ai dukkan nufi gaba ɗaya na as-sayyid ne shi gaba na Allah ne laulan yuridhu domin kuwa da Allah bai nufi kaza ya faru ba wa kana kuma abin ya faru kana na kisatan ai ya zama na kafa ga Allah sai ce subhanahu dan haka karfi ya tabbata ga Allah an yu'jizahu ar-rabi a ce wasu halittu sun gagare shi Allah ya fi karfin haka don haka jimillar maganar nan abin da take nufi ita ce yi mu utazila wai kokarin gyara ne sai suka yi barna wai shi suna ganin in ka ce Allah ne ya halicci Fir'auna Allah ne ya halicci aikin Fir'auna wai ka rage wa Allah daraja ba su san faɗan haka ne kuma rage wa Allah daraja ba domin in aka ce yau ga wani halitta a bayan ƙasa ya gagari Allah maɗaukakin sarki me wannan magana take nufi Allah ya samu na ƙasa amma ka tabbatar da cewa komai da kaga ya faru a duniyar nan Allah ne ya yi Allah ne ya nufi haka ya faru sai dai kuma Allah baya son mugun abu ya faru to kaga shikenan ka tabbatar wa da Allah cikakken mulkin kuma ka kauda mugun abu gare shi kaga ka je cikin tsubi da dutse ba amma in ka ce abubuwan da Fir'auna yake a bayan ƙasa ya fi ƙarfin Allah ne to kaga wannan kuma ka ainihin naqafa Allah to kuma wannan ita ce aqidar mu'tazila sai su ce duk wani mugun abu da ke faruwa a bayan ƙasa wannan abu ya faru ne ba dan Allah ya so abin ba sai dan abin ya ainihin gagari Allah ne sai ya afku ga shi za ka ji ba da daɗe wannan ba sai ainihin malam ya ce wa hadhihi al-iradatu allati dhakaraha abul khattab fi su'alihi al-iradatu al-kawniyya al-qadariyya wannan irada da al-imam abul khattab ya faɗi a raddin shi da yake wa mu'tazila wannan yana magana ne al-iradatul kauniyya al-qadariyya wato nufin da Allah yake yi ya gudanar da kaddarar shi a wannan rayuwa ta duniya lan iradatul kauniyya ash-shar'iyya ba wai nufin ta ainihin kasantuwar shari'a ba
abinda ake cewa yanzu dan giya da yaje sha giya to wannan ita ake kira al iradatul kauniyya al qadariyya qaddara Allah amma ba qaddara ce wanda take a shar'iyya ba a shar'ance ba wai Allah ya yarda a sha giya bane amma wannan qaddara ce ta haka ya tsara to wanda kuma yabi Allah ka to wannan ita ce al iradatul kauniyya al shar'iyya abinda Allah ya so ya afku a shar'ance shine bin Allah abinda Allah madaukakin sarki ya so ya afku a qaddarance haka aka tsara shine ainihin wannan misali mutumin da yake da inji irin na
yankan karfe a ce mai aikin walda yana da inji na yankan karfe sai ya mika karfe domin ya yanka sai karfen ya kauce sai hannun shi ya zo sai ya datsa hannun shi to daga nan zaka fahimci asalin injin nan ya yanka karfen ita ce irada shi shine abin da ya so ya abku ko to amma sai haka bata faru ba sai hannun shi ya wuce to shigar hannun shi to ita ce sai ka kaddara kamar ainihin al iradatul kauniyya al qadariyya haka haka abin ya faru amma ba haka aka so ya faru ba haka ainihin aka so ba amma inda karfan ne ya wuce fa to sai zama shine misalin iradatul kauniyya a shar'iyya haka aka so haka kuma ya faru ina fatan mun gane Allah ya taimake mu to sai mu koma ainihin cikin matani malam yace qadirun Allah madaukakin ko wa kullu shay'in ilayhi faqir kuma komai yana da bukata ga Allah komai da kuka gani dama kalmar faqiru talauci bukata to komai da ka gani to yana da bukata zuwa ga Allah wa kullu amrin alayhi yasir kuma komai ga Allah mai sauki ne la yahtaju ila shay'in Allah ba shi da bukata zuwa
wannan ayar tana daga cikin ayoyin da waɗannan malaman suke hujja a yau kare da gaske ba za ka je ka samu babban sharhin wannan littafin al-ashrhin aqidatu tahawiyya na ibnu abul izzi al-hanafi ya tsaya ya tattauna matsalolin shi na ya kawo dalilai a kai Allah ya sa mana albarka a cikin rayuwa idan ya tsawaita mana din Allah ya zuba ainihin tsawon ya zama mai albarka ne sai mu koma mata ne malam yake walam yakhsha alayhi shay'un qabla an yakhluqahu babu wani abu da ya koyi ga Allah tun kafin ya halicce shi abinda wannan magana take nufi shine wani da yanzu ya zama mutumin banza karka ɗauka kamar kai ne ka ɗauki yaro ka aje shi a ofis ko ka ɗau yaro ka aje shi a rumfar kasuwa ya zai shi amana ka ka san sai ka ce ai ni ban san za ka haka ba ko to da Allah ba haka ba ne da Allah ya halicci Fir'auna dama Allah ya san in Fir'auna ya zo kafirci zai to babu wani abu na daga halin halittu da ya koyi ga Allah tun kafin Allah ya halicce su wa alamahum amiluna qabla an yakhluqahum kuma ba wani aure ko wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum kuma Allah ya san abin da su halittu za su aikata tun kafin ya halicce su ya san abin da za su aikata wa amarahum bi ta'atihi to kun ji bayani sai ce amma da duk da Allah ya san abin da za su aikata ko umarce shi da su yi mishi ta'a wani hawan an ma'asiyatu yi kuma hana su saɓai Allah ya hana ainihin a saɓa mishi amma ya yi umarni da abinci wa kulli shay'in yajri bi taqdirihi don haka komai yana gudana ne a bisa yadda Allah ya kaddara yadda Allah ya tsara wa masi'atihi kuma komai yana gudana ne a bisa yadda Allah ya nufa wa masi'atihi tanfudu abinda Allah ya nufa shi yake zartuwa la masi'ata lil ibad ba wai abin da bayi suka so ya zartu shi ne yake zartuwa ba yanzu a ce da daddaren nan misali yau misali a ce yau irin daren juma'a ne sai sauraye ta gama haɗuwa tas ta ka je faɗi sai wani mamakon ruwa ya zo a ɗau ta wuta gari ya faɗi ka ga baka so haka ba ko to abin da Allah ya so shi zai faru ba abin da ka so ba wama tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba abinda kika so zai faru ba sai abinda Allah ya so shi yake faruwa sai malam yake illa ma sha Allahu sai abinda Allah ya so ya samu bayi shi zai same shi kama sha Allahu kana abinda Allah ya so ya same shi shi zai same shi wa ma lam yasha lam yakun abinda kuma Allah bai so ba wannan abin da zai ta faruwa ba yan sa da zaka gane haka a yanzu in muka fita nan kana da sabuwar mota ko wani dan asha bayi zai kashe maka danja kai in ka fito sai ka ce Allah ya kiyaye ni domin ne wannan abin da ya same ka baka san cewa ko Allah ya kaddara maka wani mugun abu ne da yasa haka ba amma saboda addu'a da kake sai Allah ya zartar da abin ya faru amma kuma bai kai munin da zai dame ka da yawa misali aka ce ka rinka addu'a ko suka ce ke yanzu in kuka ce mu rinka addu'a kuma bayan kun ce mana abin da Allah ya nufa ya riga ya nufa yanzu in zan yi tafiya me amfanin Allah ya kiyaye hanya kenan in dai Allah ya kaddara wani abu zai faru ne sai malaman ahlus sunna suka ce ba ka gane ba idan Allah ya nufi za ka yi accident to sai ka yi accident ba wanda ya iso canza wannan nufi to sai ya zan in kana addu'a jama'a na taya ta addu'a Allah ya kiyaye hanya Allah ya tsare ka Allah ya kare ka sai accident din ya faru sai ka tashi ka tsaka a jikin ka ba abin da zai same ka kaga kaddara ta faru amma sharrin da ke cikin kaddara fa Allah ya dauke shi karanta addu'a al-qunuti ka ji Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi man afaita yaqini sharra ma qadaita Allah ka tsokar da ni sharrin abin da ka kaddara kaddara ta faru ita ce accident menene sharrin kaddara wannan accident din shine ka mutu ko ka karye ko motar ce ta sakata ko ka tashi ka fada motar ka sakata a jiki ba ma wanda zai san kai accident kaga kaddara ta faru ko ba ta faru ba amma sharrin da ke cikin ka fa Allah ya tsokar da kai shi yasa ka rinka yin addu'a kan samu wasu waɗanda ke bin wasu mazhabobi ne a wasu ɗariƙe ne suke cewa wai ai in kana roƙon Allah kamar kana tuhumar Allah ke nan wai Allah bai san matsalar ka ba ke nan ka ce ai ita addu'ar ibada Allah ya san abin da yake damu, amma yake ce ka faɗa saboda mulki. Kamar kai ne da kanka zai tafi makaranta da kanka sai ka tsaya shi kullum ka rika zuwa kana karɓar kuɗin mota da kuɗin abin sai ce to sai gari ya waye sai ya tsaya ya karɓa lokacin ka kai lokacin shi in ya tafi makaranta a ƙasa ya je ya yi ni da yunwa lokacin ka kai lokacin shi lokacin shi ko haka Allah na aikacin sarki addu'a kamar sallah ce. Yadda sallah take ibada haka addu'a take ibada. Allah yake wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah yake ku roƙe ni zan amsa miki. Innal ladina yastakbiruna an ibadati wa yadkhuluna jahannama dakhirin. Yadda suke jinna kan haka ne kuma Allah yake yin haka take cikin mutunci da kasance. Allah yake ku amana shi yake Allah yaghdabu in sharakta su'alahu وبني وبني آدم حين يسأل يغضب. أنت بين الرقان الله في الله يكفي لك. كان آدم كما أنت من الرقان في يكفي لك. عند بنبان في يبدأ في آدم من الرقان من الرقان في 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 الرقان gaskiya saboda Allah a rinka addu'a. Kuna jin jama'a hikimomin dattawan mu da wasu abubuwa suka zaunar da mu lafiya a ƙasar nan ko ku addu'a in ma da hikima amma addu'a ita ce don samun mutumin da ya yarda da cewa addu'a na kawo zaman lafiya irin mutumin Najeriya da wahala. Mutumin Najeriya kamar ya fi kowa yarda da addu'a na kawo zaman lafiya don ganin sai ce a yi mana roƙon Allah, Allah ya zaunar da mu lafiya. Shi kuma Allah har sai a yi mana roƙon shi an fara yi. Idan haka da ka Allah ya zaunar da mu lafiya a gidan rediyo ne a wurin karatu ne sai ka ga ko ku tuna ta kafin sai ka ga Allah ya fa maka ruwa. Ka duba rikicin tattali, rikicin siyasa, rikicin addini, rikicin rayuwa ba wanda Najeriya ba ta ƙunsa ne amma har yanzu ba a yaƙi. Amma wata ƙasa a kan tsaya idan aka fara kasa bayan Allah ba a kasa mutum mai yawa. Amma a nan ƙasa ce wani ta shi sai ɗaga Ƙur'ani sai zage shi. Amma zai ga aka ne za ka tsaya ne an wani wuri kawai lokal. Abin da muke cewa ba daidai ba ne irin halin da al'umma suka samu kansu kuma suka yarda suka shiga hali na dutse ne an kowa ya shiga halin ne na halin damuwa a kan yanzu kowa da ke nan yana da wata matsala da ta damu. Amma saboda riƙewa sai muka shiga bala'in da wata matsala ita ce muka kasa roƙon Allah na aiki sosai. Allah ya sa kun san wannan haifar da wani mutum wani abu da na yake cewa banna kana bacci sai ka ji banna ya bani. Ba ka kana ihu da kusa da kai baya ji da haka mutanen mu suke shiga gani kamar kai ihu a ƙarshe ka amma kana ihu ba ka da abu sai yanzu ga matsaloli. Allah kuma yana jira mu mu roƙe ka amma kuma sai zan ba mu roƙe ka sai yanzu ga matsalolin kana hige mu ne ka shiga da gaske haka mu yi ɗan addu'a ga Allah mu aka san ke 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 da haka mu yi sarki wannan magana ita ma to inda aidin yake cewa ya ani anna nasi'ata hi ta'ala wa iradata hi shamilatu li kulli ma yaqa'u fi hadha al-qawm. Ma'ana nufin Allah da abin da Allah ya ce shi yake abuwa a cikin wannan ainihin rayuwa ne ne kuma ta kama da abin da ya ce da duk abin da ya ce da Allah ne 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 ya ce da Allah Thank you. kuma irada da so dubbe ne dan haka da fir'auna da ya saba ma Allah da Musa da yaji Allah dukkanin su Allah ya halicce su eh Allah ya halicce ayyukan su eh dan haka da Musa da fir'auna dubbe ne saboda kowanne yana bin Allah ne Allah ya halicce fir'auna ya kaddara ne mugun aiki to in fir'auna ya mugun aiki waye ya kaddara ne mugun aikin Allah to dan haka Allah ya ji Allah ya halicci Musa Allah ya kaddara ni kyakkyawan aiki in Musa ya kyakkyawan aiki waye ji Allah ya ji sai kuka ce duk ɗaya ne tunda duk sun tabbatar da mugun Allah wannan aqidar abin da kai ce sai ka ce wai aqida ce wanda kai da larabci kake karantawa ina cewa wannan cikin wasu masu bin aqidun sufaye wajen zariya akwai ta anguwa marmara cewa ya waje don ainihin su kano duk za ka je ka same su ga sunan suna da irin wannan aƙidar misali shekaru kamar biyar da suka wuce sai wani ya fito ƙarara a gidan rediyo yana wa'azi sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fafuro ma duk ɗaya ne sai fa bajja sai hayaniya ta faru sai ya ce a bakke bayani ba kai ba a bakke bayani ba program ya ƙare ya zo na program da ke biye yace wa ya halicci ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce Allah wa ya halicci fir'auna kafiro ma aka ce Allah yace don haka aikin da annabi yake yi Allah ya ainihin halicci aikin Allah ya umarce shi aikin da kafiro ma yake yi aikin Allah ya halicce shi Allah ya halicci kafiro ma don haka dukkanin su ɗaya ne a wurin Allah irin wannan aqida ce yau ake gagarmaya da ita jama'a wai in mun ce wanda duk ya ce komai Allah ya zama kafiri wai sai a ce muna kafirta musulmi ya jama'a kada ku yaudare mu kar mu yaudare ku Allah ɗaya ne ba wata fassara in ba wannan ba to duk mutumin da ya ce Allah biyu ne ya zama kafiri haka Allah ya yi isara wa kana Allahu la tattakhidhu ilahayni ithnayn Allah ya ce kar ku ɗauki alloli biyu wannan rabbi ne musamman ga mu'taqi ainihin masu aqida na jinsi suna cewa akwai Allah duhu akwai Allah haske akwai Allah sharri akwai Allah alkhairi dan haka suka ce Allah biyu ne in ka ga sharri ya same ka to ka tafi ka tuba a wurin Allah sharri in ga alkhairi ya same ka ka je ka duka ka gode wa Allah alkhairi Allah yake kace dauki alloli bi inna ma huwa ilahu wahid Allah ɗaya ne kristoci suka sai suka dubi maryam suka ce Allah ne isa suka ce Allah ne Allah ɗaya ne Allah yake وقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه حقيقه وقد ذكرت الله ان الليل اثنين وان الليل اثنين ثلاثه ثم مثل ما كان يشركون فكتبوا الملائكه ان الله ثم ما كان الله ما اوتى في شرك يكافر كاس اسامه فزعم لي ان نبي اليا فكتبوا من اقصي دعوات من دعوي الله يقريتها الا انهم من اسفهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون to yanzu wadannan nasoshi sai suka tabbatar mana da ƙaryata bangarori biyu su mutanen maka cewa suke Allah ya haihu kamar yadda matarka ta haifan maka danka sai Allah yake yana daga cikin ƙarirayen su ma har cewa suke Allah ya haihu Allah yake wallahi ƙarya suke Allah bai haihu ba sai yake sannan su kristoci ba wai aqidar su ne dukkan su cewa Allah ya haifi Annabi Isa kamar yadda kai ka haifi danka ba a wasu su suna da awar istikhazu dan wani ne sai Allah ya dauke shi ya maida shi nashi sai Allah ya hada su yace wa qalu ittakhadha ar-rahman walada kafiran duniya sun yi wa Allah sharri sun ce Allah ya dauki dan wani ya maida shi nashi subhanahu sarki ya tabbata ga Allah jama'a mu gane wannan to a cikin suratu maryam ka je ka karanta ka ji inda Allah ya nuna munin fadin cewa Allah madaukakin sarki yana dada yace takabi samawati yatafattarna wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda anda awli ar-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani abda in aka ce Allah na dada sai sama ce kamar ta tsage kasa ce kamar ta dare duwatsu ce kamar su gangaro su danne al'umma saboda an ce Allah yana dada sai bai kamata a ce Allah yana da da ba, domin duk wanda ke rayuwa a sama ko a ƙasa zai zo ranar kiyama a matsayin bawan Allah. To jama'a, in ya zama waɗancan maguzawa sun ce Allah biyu ne, Allah ya ƙi yarda, waɗannan kiristoci sun ce Allah uku ne, Allah ya ƙi yarda, yaushe za ka zo cikin musulunci ka ce komai Allah ne, kowa Allah ne, don Allah ka ce kana son a haɗa kai da kai? Don Allah jama'a, anya muna neman zaman lafiya, anya muna neman haɗin kai da ɗan halal da sheji a ce dukansu su ci gadonka? Jama'a, ya wajaba al'ummar musulmi su gane me ya raba kan musulmi. Wasu aƙidoji ne aka shigo da su, aka kawo, aka ce a neman musu wurin zama a musulunci. Suka gaggaza samun wurin zama, masu waɗannan aƙidoji madadin su watsar da su su dawo a haɗa kai, sai suka ce sun riƙe waɗannan aƙidoji kuma suna nan a musulmi. To sai suka ƙirƙiro wata ƙarya, sai suka ce li'annal ilma ilman, saboda ilimi ilimi biyu ne, hunaka ilmu zahir wa hunaka ilmu batin, akwai ilimi na zahiri shine wannan Qur'ani da hadisi da fiqhu da muke karantawa, suka ce wannan ilimin zahiri ne, suka ce wa hunaka ilmu batin aw ilmu batin, suka ce akwai kuma wani ilimi na batini, don haka suka ce wannan ilimin hatta annabawa ba su da shi, da su da sauran mabiyansu waɗanda ke da wannan ilimin kadai su ne waliyai. Masu wannan magana suna faɗin ta ne suna mai dogaro da cikin suratul kahfi, kissar annabi Musa da shi da Khadiru. Takaitaccen bayani game da kissar Musa da Khadiru ya faru ne yayin da annabi Musa ya miƙe yana wa'azi kamar yadda Bukhari ya rawaito, sai wani ya yi mai tambaya, ya annabi Musa alaihi salatu wassalam, a duniyan nan akwai wanda ya fi ka ilimi? Sai annabi Musa ya auna, ai shi Allah ke mai wahayi, sai tunda ku Allah ke mai wahayi sai ce ba wanda ya fi shi ilimi. Sai Allah ya nuna annabi Musa ba daidai bane da ka faɗa haka, da ka yi ladabi ka ce Allah ya fi ka. Sai Allah ya ce mishi, ai ba ma wai Allah ba, akwai wani bawa na yana nan ya san abin da baka sani ba. Sai Musa ya ce wane ne? Sai Allah ya ce Khadiru, wanda Bahaushe ke cewa Halliru. A ina yake? Sai ya ce yana majma'ul bahrai, inda tekuna biyu, wannan teku ta taho, wannan teku ta taho, suka haɗu. Sai ya ce to ya Allah, ina son in je in wurin wannan bawan Allah domin in ƙaro ilimin da ya sani wanda ban sani ba. Annabi Musa ya samu jaka, sai ya ainihin tattali guzurin shi ya bai wa yaron shi Yusha'u ya riƙe. Sai annabi Musa ya ce wa Allah, ya Allah, ta yaya zan gane mun je wurin wannan bawan Allah? Sai ya ce ka ɗauki kifi soyayye ko dafaffe ko gasasshe, ma'ana kifin dai da ya zama kawai jira ake a ciki, ka saka a cikin wannan jakataka. Duk inda ka nemi kifin nan a jikin a bakin kogi ka rasa, to ka je ka lalibi bawan Allah nan yana wannan gurin. Don haka annabi Musa ya saka kifi a jaka, suka tafi. Yanzu sun tafi ne kenan, sun tafi kos, sun tafi ƙaro ilimi ko? Tafiya ce tafiya, annabi Musa ya wahala har cikin jawabinsu yana cewa laqad laqina min safarina hadha nasaba, wallahi mun haɗu da wahala a cikin tafiyan nan tamu, neman ilimi ke. Suna cikin tafiya suka zauna suka ainihin ciki sun nan, bayan ainihin da suka ciki sai suka koma da shi jaka suka huta, ashe nan kifi ya janye jikin shi ya sulale. Bayan sun yi tafiya mai nisa ya sa a sake fito da kifi, sai shi yaron shi ya ce, ai ku kaga inda muka kwanta ɗin nan, to can na baro kifin nan, kuma ba abin da ya kai ni ga mantuwan nan sai shaidan. Sai annabi Musa ya ce zalika ma kunna nabghi, da ma abin da muke nema kenan. Shi kenan sai Allah ya ce menene? Faradadna ko fartadda ala asarihima qasasa, kaga Qur'ani, kaga balaga. Sai ce sai suka koma baya, qasasa, idan ka taho yanzu zaka taho masallaci, sai da ka taho cikin gaggawa mewa mabudin motar ka ya fadi, amma baka sani ba lokacin. In ka tashi fita masallaci ka safa ka ji baki, yanzu za ka yi sauri irin na ɗazu? To shi ne yanzu annabi Musa wani abu ne ya ɓata za su tafi nema, sai Allah ya ce ƙafafa, sai suka tafi dalla dalla suna tafiya ɗaya bayan ɗaya har suka gano wannan guri. A takaice da suka je gurin Khadiru, yana zuwa sai yace assalamu alaikum. Sai Khadiru ya waigo yace anna bi ardika salam, ina kuma sallama a wannan ƙasa. Aka ce saboda yana rayuwa ne tsakanin kafirai. Sai Musa yace ana Musa. Sai Khadiru yace Musa bani Isra'il, Musan bani Isra'il. To daga nan sai sufaye sai suka ce kaga Khadiru wali ne, Musa annabi ne. Sai su ce to ka zo ka ga inda wali ya fi annabi daraja. Wannan matsala tana cikin aqida, malam zai mata raddi. Dan haka ku rike min ita da kyau nan da ran da Allah zai kai mu ita, ba sai mun sake maimaita wannan doguwar kissar ba. Sai su ce ka zo ka ga inda wali ya fi annabi, ga wali annabi ya tafi karo ilimi gurin shi. Sai suka ce kuma gashi daga zuwa har ya gane Musan bani Isra'ila. Sai suka ce kaji wali, waliyai sun san gaibi. Amma maganar da malaman ahlus sunna suke akai ingantacciya, hatta imamu ibnu hajirin ya rubuta littafi akan tafsirin na guda mai littafin bulughul maram akan ainihin annabi Khadir, ingantacciyar magana Khadiru ba wali bane, Khadiru annabi. Wannan ita ce maganar da take daidai. Don haka zaka ji malam yi musu raddi anan, yace mu ahlus sunna ba ma cewa wali ya fi annabi daraja, mu cewa muke ma annabi ɗaya ya fi dukkan waliyai daraja. Jama'a mun gane wannan da kyau. Saboda haka gaskiyar al'amari shi ne Khadiru annabin Allah ne. Sai ya ce me ya zo da kai wurina? Sai Musa ya ce na zo ne in san ilimin da ka sani. Sai ya ce Musa kana kan wani ilimi wanda ban san shi ba, ni ma ina da wani ilimi wanda baka san shi ba, kowa ya tsaya akan ilimin shi. Sai Musa ya ce ni dai ina son ka sanar da ni mimma ullimta rushda, daga cikin shiriyar da ka sani a ɗan daure a sanar da ni. Sai ya ce anya za ka iya haƙurin dina, ma'ana makaranta ta akwai wahala, akwai sharuɗa, za ka iya? Yake zai iya. Ya ce to doka ta farko a makaranta ita ce duk abin da ka gana yi kakai magana. Ka yadda? Yake eh. To yanzu Musa ya cike form kenan, misali ya yadda, an yi mai rijista, an fara tafiya, ana nan ana tafiya, suna tafiya bakin teku. Sai suka ga jirgin ruwa, sai Khadir ya tsaye da jirgin ruwa. Suka shiga jirgin ruwa za su yi tafiya. Khadir ya miƙa kuɗi, sai aka ce a'a ba za a karɓa ba saboda an san shi. Ana cikin tafiya sai Khadir ya miƙe, da ya dubi wani katako a jirgin ruwan sai ya ɓalle shi. Sai Musa ya ce a mutane sun ɗauke mu, ko kuɗin fasinja ba suka karɓa ba, kuma ka fashe jirgin, to yanzu in muka nitse fa? Sai ya ce ba mu yi alƙawari da kai ba. Sai ya ce to wannan mantuwa ce, mantuwa ce ka kama ni da ita. Sai ya ce to shi kenan. Tafiya ce tafiya, suka je suka sauka jirgin ruwa. Suna shiga wani gari sai suka roƙi a basu liyafa, a basu masauki. Aka ce ba masauki. Na? Sai suka samu yaro. Suna samun yaro, kawai sai ainihin yaro na wasa cikin jama'a. Kawai sai Khadir ya murɗa kan yaro sai kashe shi, ya jefar da shi. Yake a kasance nafsan zakiyatan da gairi nafsin. Haka siddan kai kisan kai, yaro bai ci ba bai sha ba, ka kashe shi. Yake kai fa nace, yake to a bani uzuri daga wannan. In ne laifi a kore ne, sai aka ce to shikenan a tafi. Aka tafi an shiga gari don su ainihin ziyara menene, sai aka ki sauka su a gari. Sun zo za su fice daga garin, sai Khadir ya ga katanga ta yi lau za ta faɗi. Sai ainihin Khadir ya tsaya ya gyara wannan katanga, ya tsaye da ita. Sai Musa ya ce to mutanen nan dai sun ki su kyautata mana su ba mu liyafa, amma kuma kai gashi ka gyara musu katanga, to da su biya kama mana. Sai ce to wannan ita ce ta ƙarshe tsakanin ni da kai, amma zo in fassara maka abubuwan da ka kasa haƙuri a kai. To daga nan ne sai sufaye sai su tsaya, sai su ƙarasa kissar, saboda in aka ƙarasa gaskiya za ta fito. Duk sufaye haka suke hujja, in suka ɗauko aya sai su maida ita kamar gafasshiyar kaza. Gafasshiyar kaza za ka ga ba kai, ba ƙafa, ba hannu, gundulmi ga ta nan ta nema kamara ba kuma a bakin hanya. To haka sai su ɗauko aya, sai su datsa samanta, sai su datsa ƙarshenta, sai su ce gaki. Ai Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay'in, don haka babu buƙatar hadisi. Karanto farko, karanto ƙarshe. Jama'a mun gane wannan da kyau. Yawa to saboda haka nan da nan sai Khadiru alayhi salatu wassalam ya ce jirgin ruwan nan a gaba gare mu akwai wani fitinannen sarki azzalimi, duk inda ya ga lafiyayyen jirgi to sai ya kwace, amma in ya gan shi na kasashe sai bari a wuce. kaji fassarar dalilin da yasa na fasa jirgin. Yanzu misali a ce da sabuwar mota ka in ka zo wucewa ƴan fashi da makami za su kwace, amma in suka ga gilashin nan na baya ko na gaba fasashe za su rabu da ita. Sai nake kai da kanka zaka samu kata ko ka fashe gilashin sannan ka zo ka wuce, haka ne ko ba haka ba? Dan ka kubuta da mota ka kaje ka sai gilashi 10,000 ko 20,000, shin yanzu wannan abu da Khadir yayi zahiri ne ko batini? Zahiri ne. Na biyu, yaro da ka gani Allah cikin ikon shi ya sa iyayen shi musulmi ne, shi kuma yaro Allah ya kaddara in ya girma zai zama kafiri, kuma iyayen shi sun fitini da shi karshen ta ya girma ya batar da su, shi yasa aka kashe shi. Yana karami an kashe shi, yanzu in ya mutu ya tafi aljanna, iyayen shi ma ya basu su musulunci su tafi aljanna. Kaga duka uku yanzu sun tafi ina? Aljanna. In ko ya girma to za a yi 3-0 ya kafirce ya kafirtar da su duk ukun su tafi wuta. Yanzu a bari ya girma ya kafirce ya kai iyayen shi wuta, shi ya fi koko a kashe shi, yanzu ya tafi aljanna, iyayen shi tafi aljanna. A barshi ai a kashe shi ya tafi aljanna, iyayen shi su mutu da imani su tafi aljanna. Yanzu wannan zahiri ne ko batini? Zahiri ne. Dan abin da baka sani bane aka fito maka da sarari. Yace wannan katanga kuma mutanen gari su suka hana mu liyafa, amma katanga ta marayu ce. Menene laifin marayu da bamu gyara musu katanga? Yace don haka sai yace zalika ta'wilu ma lam tafa alaihi sabra. Waɗannan su ne fassarorin karatun da ka kasa haƙuri. To a ƙarƙashin waɗannan ayoyi sai ainihin sufaye suka bi suka daddatse su, sai suka ce ai wannan ya nuna yanzu kenan akwai ilimin zahir, akwai ilimin batin. Don haka sai suka ce malaman fiqh da ke karantar da fiqh da hadisi da alarammoni da ke karantar da qur'ani, waɗannan su ke aiki da ilimin zahir. Don haka ne ilimin zahir shine wannan zahirin qur'ani da hadisi da fiqh da kake karantawa. Sai suka ce su ko al-khawas, sufaye waɗanda su ne suka fi kowa kusanci da Allah, su kuma suna da ilimi na batin. Don haka suka ce duk abin da ka ji sufi ya faɗa ko duk abin da ka ga sufi ya aikata, in ka ga ya saba ma zahirin shari'a kaka zarge shi. To da wannan certificate ɗin ne da sufaye suka samu, sai su ta katobara. Duk katobarar da suka yi sai su ce ai kai kana fama da ilimin zahiri, su ko suna da ilimin batin ne. Sai aka samu malam Abdul Wahhab Ash-Sha'rani, sai ya rubuta littafi, ya sa wa littafin Tabaqatul Kubra. Tabaqatul Kubra wannan littafi ya fara daga tarihin manya-manyan sahabbai, abin kamar gaske. Sai ya cike da tarihin wasu ƙazaman jama'a, sai ya ce ga wani sufi saboda tsananin tsoron Allah in ya haɗu da mutum ya ɗauko ya ɗoro wa jaka kaya, sai ya ce wa mutumin ya riƙe mishi kan jakar shi kuma sai ya zina da jakar. Sai ya ce to kaga wannan matuƙar tsoron Allah ce ta kai shi haka. Sai ya ce domin a wurinka kai da kake karatun risala da askari da fiqh da hadisi da qur'ani, kai ne kake ganin zina haram ce, amma wannan sufin saboda tsananin sanin Allah ya san cewa Allah ne ya bari zina take afkuwa, kuma Allah ya bar aure ke afkuwa, don haka da aure da zina duk ɗaya ne. Dan haka shi da yake ka sanin Allah shi yasa yadda yake saduwa da mata aure haka yake zina, domin duk umarnin Allah ne, diyar da Allah ce. Kaje ka samu littafin Tabaqatul Kubra. To jama'ar musulmi, irin wannan kazantar sai a ɗibo, sai a ce kuma mu a zo a haɗa kai, a sai mu ce ka janye wannan kazantar, sai mu haɗa kai da kai. Amma kana tare da wannan kazantar, ina gaya muku gaskiya gaskiya saboda Allah a sake lale, amma banda mu a irin wannan haɗin kan, domin mu mun san irin wannan haɗin kan an sha yin shi bayan lokaci sai ka ji kuma sun fashe su ne wa junansu raddi, saboda ba ku san abin da yasa kuka haɗa kai ba, domin ba ku gano me ya raba ku ba tun farko. Ku gane me ya raba ku, abin da ya raba ku ɗin nan to sai a gyara shi, to sai kai ya haɗu tun ba a haɗa shi ba. To waɗannan su ne masu ainihin aƙidoji irin na wahdatul wujud, wahdati mawjud, su ne irin su Ibnu Arabi. Na yi muku bayani a kai kwanaki, Ibnu Arabi daban, Ibnu al-Arabi daban. Ibnu Arabi yana da littafi Fususul Hikam, yana da Al-Futuhatul Makkiya, wanda yake duk malaman duniya ba su iya tafsiri ba. Haka yake duk ba su iya tafsiri ba, yake domin duk malamai suna fassara Qur'ani ne zahiri. Sallah su ce ruku'u da sujuda, su ce a'a. sallah addu'a ake nufi, ba wata ibada a musulunci ruku'u da sujuda. Azumi yace ana nufin ka kama bakinka ka daina maganganun banza, ba wata ibada da aka ce kakkashi kakkasha daga fitowa zuwa faduwar rana. Babu wani. Hajji yace ba wani wuri da aka ce wai a ziyarta Ka'aba, yace abinda ake nufi da hajji ziyara kabarin waliyai. Don haka haka ya biyo ayoyin Alkur'ani, ka je ka samu wannan littafi fususul hikam da kuma futuhatul makkiyya. To waɗannan abubuwan jama'a babu yadda za a yi a kawo rigingimu irin waɗannan, a ce kuma rigingimun nan sun fi ƙarfin ilimin kowa, amma kuma a ce an lazimta wa kowa yadda da su, ba zai yiwu ba. Babu wannan a tauhidi. A cikin tauhidi duk abin da ka san an ce ka yadda da shi to bai fi ƙarfin iliminka ba. Jama'a mun gane wannan da kyau? Allah maɗaukakin sarki ya shigar da mu. Na'am malam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Now. 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 Ya yi kyau insha Allah. Amma kar ku manta yanzu ne ke faruwa a ƙasar Sudan. Ai sun yi irin wannan abin yanzu a isu-isu, kuma suna yaƙi da su wancan jogram, kuma suna yaƙi isu-isu. Me yasa? Saboda an yi irin wannan haɗa kan ba a tantance ba. Amma yanzu ku je ƙasar Afghanistan ku ga yadda suke zaune lafiya isu-isu. Domin da aka tashi sai aka ce to ga ƙa'idar da za a gina da ita, akan ta za a yi jihadi. Ƙur'ani da sunna.